السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يدعو متصاب هدواء وانا مسلا شمي البركة إن شاء الله ناء النور دكينا موسيقو أبوجا دنكارا تلتاك ممي البركة إن شاء الله ناء شباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانا أكبسني دا الشمائل المحمدية تأليفنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمة الله عليه بساقا قولي و دا يجداد أمن سيوان الله سبحانه وتعالى زام تقبدا كاراتو كمر كل منا مصوفا ودا قصن هدى كمه دميك قوقم برزواج الله سبحانه وتعالى يمنى جهدو وسمن تلعيا قصن تلعيا تكيا تلعيا يباب إيقن كرنتا وليلي يباب إيقن فسرا وليلي سنن يباب موافقا وجن أيكي لأبن دمك كرنتا dukkan abin da ke cikin wannan darasi na umurni ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da wannan umurni din, dukkan abin da ke cikin na hali ko tsoratarwa ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa da nisanta gaba daya. Muna kara kasantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya ba mu dacewa ya kara mana kauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wane ne haka? To ba haka naji yayi ba, yayi ma'ana masallaci ana darasi murida sani kamar da nake faɗa akwai fa darussa na karatu, indai mutum wajen darasi ne koda ko aikin security ne akwai abubuwan da ya dace a ga yadda za a yi su, amma mutum ya yi kanta a cikin darasi ko a lokacin karatu bai yi ba ko kaɗan a kiyaye ko Allah ya ba mu ikon gyarawa gaba daya. A yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 84 a wannan littafi na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a babi na nawa mu tashi? Babi na 52. A wasu sai mu gyara jirgin ke nago, wasu babi na 52 shi ne na 51, na 51 kuma 52. So za mu tashi akan babi na 52 a wani bugun shi ne babu ma jana fi asma'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wanda mun riga mun yi wannan. so da haka a bisa ga irin wanda ke hannuna za mu tashi a kan babu ma ja'a fi aishin nabi sallallahu alaihi wasallam, babi da ke bayani a kan rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ɓangaren abin da yake ci, abin da ke sha, wadatarsa, wurin kwanciyarsa, irin yanayin abincinsa, mai arziki ne a ɓangaren kuɗi ko talaka ne, waɗannan irin abubuwa shi ne babin zai karantar da mu. Sannan gidansa akwai wadata ko kuma haƙuri ake yi, gidansa akwai yalwa da ake bushata ko kuma iyalansa duk abin da ya sawaka da haka suke karɓa su gode wa Allah su yi rayuwa ta addini. Mafhum? Tayyib, kamar yadda muka saba babu laifi mu fara da duba abin da ya sawaka na tambayoyi, bayan nan insha Allah sai mu shiga zuwa ga karatu insha Allah ta'ala. A yau din nan muna 29, kamar yadda sanarwa ta gabata daga Sultanul Muslimin, na san dai ne akwai girgin da ya saba haka, amma bisa ga sanarwa ta Sultan a Najeriya shi ne yau 29 ne ga watan Rabi'ul Awwal hijira shekara ta 1442, don haka ana bukata a daidai yammacin nan musulmi su fara duban jinjirin wata. Idan an ga jinjirin wata sai ya zama gobe insha Allah ya zama 1 ga Rabi'ul Tsani, idan ba a gani ba gobe sai ya zama 30 ga Rabi'ul Awwal shekara ta 1442 insha Allah. Mafhum? Tayyib, na biyu kuma tashi na da hantsi nake samun labarin cewa akwai ɗaya daga cikin malamai na duniya Allah ya ɗauki rayuwarsa a yau kenan, asali mazaunin ƙasar Jordan ne, sunansa Sheikh Ali ibn Hassan ibn Ali ibn Abdulhamid Al-Hilali, Al-Halabi afwan, Al-Halabi. Littafinsa da nufin ya fi shahara a nan shi ne littafin da suka rubuta da aminsa mai suna Sheikh Salim ibn Eid Al-Hilali, shi ne littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam, shi ne ko hoto, wato shi da aminsa suka rubuta littafin. Don haka za ka ga a koba a bangon littafin an sa ta'alif Sheikh Salim ibn Eid Al-Hilali da Ali Hassan Ali Abdulhamid, su biyu suka rubuta. Iya daga cikin manya-manyan ɗaliban Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, wanda suka yi karatu gaba gare shi suka karu da iliminsa. Asalinsa ɗan ƙasar Palestine ne, kamar shekara 80 da ‘yan kai saboda rikicin da ke wurin, kakansa ya hijira da babansa zuwa ƙasar Jordan. To shi a can aka haife shi, bisa ga alƙaluma an haife shi ne a shekara ta 1380 hijiriya, Gregorian calendar December 1960. In ka duka ƙirge na musulunci yau yana da kusan shekara 62, idan ka ɗauki ƙirge kuma na Christianity January zuwa December za ka samu iya da shekara kusan 60 bai cika ba, sai wata mai zuwa December bai cika, saboda ana samun bambanci mai yawa tsakanin ƙirgen musulunci da na Christian calendar. Kuma idan fa muna karatu aka ce manzon Allah shekararsa 63 kamar yadda za mu yi abadi mai zuwa, ba fa January to December ake bayani ba, inda January to December ne mai iya yiwuwa a ce shekararsa 65 ya rasu, a afwan mai yiwuwa a ce shekararsa nawa, a ce 61 ya rasu, 61 ya rasu. Amma hijiriya kwanakinta bai kai na Gregorian calendar ba, so kula ga wannan akwai ƙarin shekaru. Idan yau mutum yana irgin January to December sai ce maka iya da shekara 60, to a musulunci za ka samu ya kai 61. Idan ya ce ko yana da 61, mai iya yiwuwa ne in ka biyar musulunci ya riga ya cika 63 bai sani ba, so akwai rata tsakani. Amma tasirin kanmu da Gregorian calendar ya yi yawa matuƙa da gaske, to da extender ba ma mutunta hijira calendar sai an zo maganan azumi ko Zulhijja, aikin hajji, azumi ko Ramadana ko azumin Ashura, Al-Muharram, to waɗannan 'yan watanni su ne ake girgi. Amma koma bayan nan sai a bar wa Allah nasa, ko ita ce ƙirgin da ta zo ta a musulunci. Yasa duk yadda aka saba da ita a harka ta addini da kake da iko, to kullum ka riƙa bata muhimmanci. Da yawa sukan matsa in mun zo darasi in na faɗi na hijira, na faɗi na Gregorian, ni kuma na ce naki, ai da gangan nake jin ko ba ka so ka kiyaye, sai na yi ta matsa maka, ni ta nake faɗa, kuma ba zan gwama biyun ba, ɗayan zan yi. Ba zan gwama ba. ɗayan zanyi a wurin darasin ko ba ka so sai ka ji da cikin sai sai tana tattaka ita wancan kuma ba ma tana maka ba kai ma zaka tana ai za a biya ka bashin ka ko albashi ko ba ruwa na da wannan wannan watan yin albashi ne amma wurin darasi dai kan wallahi al-muharram zuwa zulhijja karka je zuwa disamba ita muka sani to ya rasu da safin yau da hanzi nake sabon labari din cewa dalilin cutar COVID-19 coronavirus ta ya kamu da ita kuma ta zama sanadinsa. Bin hakika babban malami ne a duniya saboda takardu ko babban littafi mujalladi ko ɗan kutaibar da sauransu iya da ta'alif wallafe wallafe sama da littafi 150 da ya wallafa sama da 150 sannan malamai da na san sun yi yabo a kansa a kan karatunsa da iliminsa da tarbiyyarsa da aƙidarsa akwai shi malaminsa na farko Sheikh Muhammad Nasiru Dini Al-Albani rahimahullah akwai Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi alayhi na san yayi yabo a kan iliminsa akwai Sheikh Muku bin Bunu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah na san yayi yabo a kansa akwai Sheikh Abdul Musin bin Abbad Al-Badri na san yayi yabo a kan karatunsa da aƙidarsa wadanda suna daga cikin manya-manyan malamai na duniya ko wadanda suke raye ko suka rasu akwai Sheikh Bakar Abu Zaid na san yayi yabo a kansa su akwai su da dama wadanda sun yabi karatunsa da iliminsa rasa masu ilimi a cikin al'umma fitina ne kuma wallahi bala'i ne akwai hadisi na Bukhari hadisi na 100 da manzon Allah tsira da abinci tabbata da yake cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا من ذا الله الصادق المصدوق صلى الله عليه واله وسلم يجي الله تعالى باي كربن علمي تا بنغارن ميكا حلو يا كربا a cikin al'umma sai dai yana kwace ilimi ya karbe shi ta bangaren daukar rayukar malamai yanzu a dukiya ana fashi wani ya tare ka akan hanya daga nan zuwa Kano sai kwace ma kudin ka jarinka 500 sai ya raba ka da shi amma me yi wa a cikin motar da kai da kake da jarin 550 dan kasuwa a gefenka akwai aran ma shi kuma naira 1000 yake da ita amma iya da tilawar Qur'ani za a kwace 550 tana kwace naira 1000 amma wannan tilawar za a batta ka taba jin an ce wallahi da wannan mutumin malami ne a ramba ne mahaddacin Qur'ani mai tafsiri sai tashi daga Kano zuwa Kankara kawai ya shiga jeji ya ci karo da yan fashi suka tare shi suka kwace tilawar da tafsirin yanzu ya zama jahili ba fa ta gidiya ba ka taba jin an yi wannan saboda shi ilimi ko mutum ya yi ka sai ya barka da kayanka kuma wata wani babban mu'jiza na ilimi shine fa in mutum ya rasu zai bar dukiya a raba gidan da yake ciki ɗan motar hawansa kudin sa akan naira miliyan 2 ya dansa saraba amma karatun ya tafi da kayansa shi ba a bari a raba in baban ku malami ne yayi karatu ku ba kai ba yana tafiya shikenan dik sai ka ji famun shi ba a gane jin komai saboda ba karanta ba amma in babban mai kudi ne biloniya ne in ya bari sai ku yi ta bushasha amma karatu da kayan sa yake tafiya kuma shi kudi ana raba ka da shi amma ilimi ko makiyin ka haka zai barka da kayan sa ke sa Allah ya ce bai kwace ilimi a cikin al'umma ta bangaren miƙa hannu a karba sai dai yana kwace ilimi ta bangaren ɗaukar rayukan malamai sai ya ta ɗaukan malamuma ɗaya biyu uku har a waye gari a duniya babu wani malami sai mutane su rike jahilai a matsayin malamai sai a musu tambaya su ɓata su ɓata to ya sa dukkan lokacin da malami ya rasu to akwai wata kofar ilimi da aka yi wasu an yi asarar ta yanzu a cikin shekara 23 nan mafiya kosassun malaman a duk duniya guda uku babu wanda bai tafi ba tafiya na farko Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala ya tafi bayan lokaci Sheikh Muhammad Nasiru Dini Al-Albani rahimahullahu ya tafi bayan lokaci Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Al-Wahidi Al-Tamimi rahmatullahi alayhi ya bi su shi yasa Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjih fi rahmatullah a lokacin yake wata makala da cewa rahalat salata fa adriku al-baqiya shine ukun karshe sun tafi sun tarar da sauran a can saboda lokacin da suka tafi duk duniya a bisa ga abin da duniya ta shida na ilimi wallahu alam in akwai abin da Allah ya koye shi ya sani a abinda aka shaida a duk duniya suke kowa ilimi musamman a bangaren duniyar karanta sunna amma duka sun tafi so haka Allah ta'ala yake sai ya rika daukar rayukan malamai daya bayan daya sai a waye gari kaga al'amari yana ta karewa a cikin society so sai ka waye gari kaga dimo malamai ke tafiya dimo jahilci kuma yake baje kayan sai zauna a cikin society Abdullahi ibn Abbas akwai asar nasa da Sa'id ibn Musayyib rahimahullahi ta ce idan malami dai ya rasu bakat alayhi as-sama'u wal ardu 40 sabaha da sammai da kasai sukan yi kuka na tsawon kwana 40 dalilin rasuwar sa Sa'id ibn Musayyib rahimahullahi ke cewa idan malami ya rasu akwai wata kofa ta shari'a da Allah yake iya kullewa al'umma in aka yi wasa har duniya ta kare ba mai kare bude ta wannan sai da me sai da bangaren ilimi علم العليم وعقل العاقل طلبا من ذا الذي منهما قد احرز الشرف فالعلم قال انا سيده فالعلم فالمال قال انا سيده والعلم قال بي الرحمن بي عرف فافصح العلم افصاحا وقال له باين الرحمن في فرقانه اختصفا فبان للعلم فبان للمال ان العلم سيده فاقبل المال راس العلم وانصرف so ala ayi halin ilimi da dukiya ba su haduwa ilimi ya fi komai shi yasa idan Allah ya baka dukiya babban abin da kai daita shine ka tabbatar ƴaƴanka su zama malamai malamai ta bangaren sanin addini a samu aran momi mahaddata Qur'ani a cikin su a bangare na biyu mu samu likitoci mu samu injiniyoyi mu samu masana tattalin arziki mu samu masana harkar gini mu samu masana kasuwanci kowane bangare kai kokari a cikin zuriyarka ka samar da wasu gwaraza daga ilimin addini ga na rayuwa za su kalli dama su kalli hagu su ba makafi ba ne wannan yana da matukar muhimmanci Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ta'ala ya ci kansa Allah ta'ala ya yafe masa kurakuransa kuma Allah ta'ala ya sa can din yafi nan din mu kuma Allah ya kawo su namu bayan nasu wala naqulu illa ma yurdi rabbana inna lillahi wa inna ilayhi raji'un اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها الله تعالى يجزاك نتبع أدوار الشيء مكة ونروج في منزل ما الشيء كأو أكمل جانا أكمل مسائل علمية لوجة الدنيا مرجع إمام محمد أول ألبان زاريا مكذب ذلك يسبو ده سبعة سوسو سليم بن عيد سو مشهور بخواد النم متعال زين وشيم مال ألبان يا رسول yau muna magana shekara ɗaya biyu yau shekaran sa 6 da yan kai da tafiya zuwa ga Allah Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma zama khalifan sa akan zuriyar sa ya kuma kyauta sana mu bayan nasu na'am sai mu duba tambayoyi wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya ji kan magabata amin ya hayyu ya qayyum malam muna da masallaci a cikin gidanmu za mu iya hada sallar magriba da isha lokacin ruwa da sanyi Allah ya tsare wa malam imaninsa wa jazakumullahu khaira amin ya hayyu ya qayyum matsala ta hada sallah magriba da isha dalilin ruwa a masallaci wannan matsala ce tabbatacciya idan akwai ruwa kuna sallah a masallaci kamar yadda da muka hadu kin akwai bukatun mu yi magariba da isha mu watsa yayi amma a kaida in zamu yi darasi sai ayi magariba tukunna ayi darasin ayi isha amma in an hada sallah to ba a so a zauna tafiya din shi yayi shi yafi dacewa idan muka duba cikin fatawa na lajnatul da'ima lil buhuth al ilmiya mujalladi na 8 namba na 135 sun ce aljam'u bainal maghrib wal isha lil maghrib fil masjid hada sallan maghriba da isha a masallaci da ruwa wannan abu ne wanda ya tabbata a cikin sunna babu sabani akai akwai asar na aban ibn usman radiyallahu anhu da ya hada sallah wa magabata a ciki akwai kibarut tabi'i manya-manyan tabi'ai da suke tare da shi dukkanin su mu wafaga shi a ciki bal kibaru ulama min at-tabi'in rahimahullahi hada musu sallah dalilin ruwa suka kuma amince su zaka hada sallah dalilin ruwa abu ne da yake tabbatacce a musulunci magana ta ku shine me matsayin hada sallah a gidajen ruwa din haɗa sallah a cikin falon ka da iyali kawai dan ana ruwan sama wannan ba dalili bane, saboda falon ba masallaci bane, bukata ce ta kama a yi sallah a nan, sai a yi magriba a lokacinta, a yi isha a lokacinta, saboda wanda aka yi wa sauki mai fita ya je masallaci, a dalilin fitan mai biyu ruwa ya jika shi, cabali ya bata shi, mai yiwa ya ci karo da ya taka wani ya fade ya karye ko abin da ya kama da haka, irin waɗannan uzurorin suka sa a kai sauki. To kaddara malamai suka ce masallacin a gida yake, to kaga anan za mu haɗa matsala shine an samu masallaci kuma a cikin gida, to tambayar zamu shine shin wannan masallaci din public masallaci ne a gidan, kuma yana da tazara da cikin gida da zaka fito daga cikin falon ka ko daki ka biyo cikin ruwa gabanin ka shiga cikin sa, sannan ana tsammanin wani daga waje ya taro ya shigo ya sallah kaman masallacin da ke cikin ko estate, anan suka ce ya halatta estate a hada sallah, ko kuma gidan da ke da girma masallacin iya kusa da kofar shiga gidan, akwai bangaren mai gida sun akwai bangaren iyalai nan nan bangaren yara nan bangaren masu aiki, a wannan hali kowa ya fito a bangaren sa a zo masallaci a hadu, ana fitowa karkashin ruwa, suka ce anan ma an hada sallah yayi, saboda ya amsa sunan masallaci cewa ana fitowa ne a zo a hadu, kuma ya dace zama a gurin ana iya kiran sallah, akwai liman da ke limanci, to anan ko a cikin gida yake ya dace a hada sallah, amma kaddara masallaci ne kawai dan naman na a gida daga kai sai iyalinka sai yaranka guda uku wataƙila da direbanka, kuma daman daga cikin gidan zuwa shiga masallacin baka ma fitowa waje, mai yiwuwa ma ana ruwan baka sani ba, to anan bai dauki hukuncin masallacin da ake hada sallah ba, saboda ba a tsammanin wani ya jike ko wani bangarorin gida a zo a taru a yi sallah, to da haka dole mu kula da wannan, kuma an ce a hada sallah ne saboda shari'a tana da sauki, duk Allah yana sawwaka mana ne, saboda addinin musulunci addini ne mai sauki, wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj millati abikum ibrahim, wala sura ne da muke nan suratul hajj ko aya ta nawa ta 78 kenan ko wani bangaren aya ta 78, Allah ta'ala ya ce wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj, a cikin addinin musulunci Allah bai sanya muku tsanani ba kwata kwata babu, kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah bai dora wa rai sai abinda za ta iya, wannan cikin bakara kenan aya ta nawa 286 wani bangaren aya, so dole da ayoyi ke bayyana mana saukin musulunci yasa aka halatta da hada sallah, in akwai bukata sai mu hala, idan babu sai mu hakura, wallahu ta'ala a'lam. Wannan yace assalamu alaikum malam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya ji kan malam da rahama, amin ya hayya kirin da mahaifin mu gaba da kai. Tambaya da ita ce malam, menene hukuncin direban da ya buge wani da mota sai ya mutu, sannan shi direban bayan kwana ɗaya shi ma sai ya rasu, shin menene hukuncin kafara da ke kansa? Ina ga mun yi magana akan kafara sati da ya gabata ba ai ko, a tambayar da na amsa sai ga mun yi magana akan kafara a cikin fatawar Lajda mujalladi na 21 number 324 sun yi magana akan fatawa kwatankwacin irin wannan, sun kuma kafa hujja da ayar da muka karanta satin da ya gabata akan kafara na wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu, cikin suratul nisa kenan aya ta 92 ba ta 24 ba, aya ta 92. Allah ta'ala sai ya kira da cewa rai bai dace a kashe rai ba sai dai a kuskure, mumini bai kashe mumini sai kuskure, wanda ya kashe mumini a kuskure ko zai yanta baiwa. Karshen ayar sai ya ce fa man lam yajid fa siyamu shahrayn mutata'ain taubatan min Allah, wanda ba zai yanta baiwa ba a wannan hali to zai azumi na wata biyu a jere. To a ka'ida malamai suka ce in mutum ya kashe mumini a kuskure yana tuka mota ya buge wani ya rasu, to zai yanta baiwa a lokacin da ba bayi ko kuma bayi da wadatar yi in akwai bayan, to zai azumin wata biyu ne a jere, ba zai yanke ya huta ba sai da dalili na shari'a kamar rashin lafiya mai tsanani sai ya arshe ran da ya samu sauki sai ya dora akan inda ya tsaya ko kwanakin da ba a sall azumi irin ranar sallar layyi misali zai ajiye daga an yi sallah sai ya dora ko kuma a halin tafiya mai tsanani da ta kama shi anan sai ya ajiye daga ya isa inda ya dace sai ya dora azumi sai ya yi wata biyu a jere babu yankewa sai da irin waɗannan uzurruka da amma sai kuma kaddara cewa shi din bai fara azumin ba sai ya rasu a nan lajinatul da'ima a cikin mujalladi na 21 namba na 324 suka ce idan ya rasu dalilin wannan to a nan waliyansa na iya masa azumi amma suka ce yustahabbu anso a nan ba su ce wajibi suka ce anso sun kafa hujja da hadisin da ya ce man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu wanda ya rasu ana bin sa bashin azumi to ana son waliyansa su masa azumi annan kuma suka ce babu dama a raba azumin wa mutane uku sai dai mutum ɗaya ya ɗauki nauyin azumin duka ya yi shi in 60 ne ya yi 60 in kuma daga ɗaya ga wata aka fara to idan watan ta yi kwana 29 to ya gama wata ɗaya saura wata ɗaya sai ta biyu ta yi 29 days ya yi azumi 58 kuma ya kammala in daga farkon wata ne to duran da watan ta tsaya a 29 ko 30 to ya gama in kuma tsakiyar wata aka fara to kowanne sai an yi kwana 30 shine 60 mafhum tayyib wallahu a'lam wannan yake tambaya ta malam menene hukuncin direban da ya dauki passenger sai suka yi accident wato hatsari kenan ko passenger ya mutu bayan kwana daya sai direban ya mutu a daina cewa ya mutu a ka'idar Hausa da ladabinta sai ka ce ya rasu a larabci mata yayi an ce mata yayi innaka mayyitun wa innahum amma a bahaushen ya ce maka ya mutu to ba mu dade cewa ake wane ya rasu wane yayi wafati wane ya kwanta dama to shi ne iya ladabin magana amma mutum ya tangare ka ya ce abanka ya mutu bai yi ba sai dai a ce ashe mahaifi ya rasu ashe mahaifi ya kwanta dama ashe yayi wafati kalmomi ne ma'anansu daya amma a kowace tafi kusa da rahama su a rika kiyayewa sai a ce sai ya rasu ya yi accident da fasinja sai ya rasu shin akwai kafara a kansa idan akwai kafara a kansa menene hukuncin kafaran Allah ya saka da alheri amin ya hayyu ya qayyum azumi idan akai accident ko a ta hafafon hatsari akai accident akwai azumi akwai accident da ake kafara akwai wanda ba a yana da kyau mu rubuta a wannan gaba akwai wani dan kutai na Sheikh Muhammad bin Salih al-Usaymin al-Wahidi al-Tamimi rahmatullahi alai mai sunan sa ahkamu hawadith as-sayyara wato hukunce dake da alaka da accident na mota asalin littafin article ne ya rubuta a cikin wata mujallatu Jami'atul Malik Saud Muhammad Saud daga Saudi Arabia a cikin ranar 12 ga Sha'ban shekara ta 1409 yau shekara nawa da rubuta kenan shekara 33 misali ya rubuta musu wannan article din to shi da aka buga daga baya zama dan kutai kan karamin littafi aka dan flyer ko pamphlet a ciki ya ce accident na mota kala hudu ne biyu ana kafara biyu ba a yi na farko ya ce akwai kamar aggressive action na driver shi ne mutum driver ya wuce gona da iri dalilin wannan wani ya rasu a nan zai yi kafara na ɗayan tabaiwa in babu a yi kafaran azumi sannan ana ibada diya shi ne aggressive action wato irin ganganci wuce gona da iri a samu wani tafrit a wurinsa mafhum tayyib misali a ce hanyar nan ka'idan ta ana so a yi tafiyar kilomita 120 ne a cikin awa ɗaya da rabi ko kuma a ce kada a wuce malejin mota kaza a kan hanyar sai mutum ya taka motar iyaka ya yi ta gudu gudun da ya wuce lafiyar motar ya wuce kyan hanyar mota ya wuce abin da ya kama da wannan a nan idan aka samu hatsari dalilin gudu da yake over speed to wannan ka'ida akwai kafara mafhum tayyib shine wato wuce gona da iri
shi yasa zamu gani irin Saudi da ake da kaidodi kada tafiya zaka yi ta ga tunatarwa akan hanya da za su sa kai kaffa kaffa da gudu kada tafiya sai ka ga billboard an rubuta ya ayyuhas sari al-mautu asra'u minka ya kai mai gaggawa mutuwa ta fi ka gaggawa je ka hankali duk saurin da kake tafi ka sauri wani ba kauye ya zo shi bakin kogi zai ketare kogin da kafa sai ya ga wani a bakin kogi ruwa ya hana kashi an taru a bakin ruwa ya tambaya me ya faru aka ce ai zai ketare kogin ne ta ciki kuma ruwan ya fi karfin sa ya shanye ya halakar da shi shine sai kalle jama'a yace to me yasa bai zaga kogin gaba ɗayan sai ke kare ba suka ce ha ba har yaushe mutun ya zaga duk kogin nan da kafa har yaushe wannan yace to yanzu da ya kwanta kuma har yaushe zai tashi tunda zagawar har yaushe to kwance kuma yace za ta tashi suka yi shiru yace to bari in zaga bari ya kama hanyar ba shikenan ba bari yanzu ko shi da yake kwance bari mu ga da tashin sa da zaga na waye ne riga so duk saurin ka mutuwa ta fi ka a cikin sakar uku in an samu ganganci shi ke na magana ta kare ba sai ka rara cewa zaro ta wurin nan fito da shi an tura masu tono eh sun isa an kawo kafanin wa zai yi wankan ina za a yi sallah yanzu a jiya na wannan bayani kuma duk ka fa hakuri ne na minti ɗaya ko biyu ko uku to wannan aggressive action din yana sa dole a yi kafara na biyu akwai negligence wato irin sake yayi yawa kaga wancan wuce gona da iri ne sake kuma gagara isa ne mutun ya san tayin motan bai dace a tuka daga Abuja aje yanya ba ma amma sai ya dauke ta ce yana so ya tafi Mambila misali kaga akwai sake ko mota burkinta ya shanye in an taka ta sai tayi sakan 17 take tsayawa shi kuma sai ya dauki yara kanana da komai ya kama hanya yana tafiya da su kaga akwai me akwai negligence to a wannan wurin aka yi accident shi ba da ikon Allah akwai me akwai kafara waɗannan biyu suke wa kafara sai na uku da babu kafara da na hudu na uku shine direba sai ya ga hatsari kokarin kaucewa hatsari sai shiga wani hatsarin a magana mafi inganci anan babu kafara misali ya taho akan hannunsa yake kawai sai trailer ta ballo daga kan wani hanya sai ta bar hannunta sai ta da hannunsa kuma ta niko kansa kokarin kaucewa da yi sai ta hau kansu sai ta halaka wasu anan babu kafara dan bai yi wani abu shi kokarin ma kaucewa hatsarin yake yi ko mutum ya tuki kawai bai ankara ba sai ga gada ta yanke yana taka burki dan kada isa sai motar ta juya ta fara ta halaka mutane anan babu kafara dan me dan shi babu wani laifi daga gare shi ya ma yi kokarin ya kauce wa hatsarin ne kuma Allah ta'ala ya kawo me ya kawo jarrabawa anan babu kafara sai na hudu shine ya zama babu wani abu daga gare shi kawai haka abu ya zo ya faru babu wani abun da ya na kuskure ko na laifi tayin mota ne masu kyau tafiya yake akan hanya duk wanda ya gaishe san a cikin nutsuwa yake tafiya wataƙila daga nan ya tashi zai je shi kusau ko zai kama hanya zuwa Gombe ko zai kama hanya daga nan ya tafi kankara ko kuma ya tafi tsaye ko karaye ko yana cikin tafiya a nutsa maybe ma bai wuce dali yake tukawa ba kawai sai ya ji taya ta yi bindiga da ta yi bindiga to sai ta yi jeji sai aka samu jarrabawa wani ya rasu a ciki a tafiyar da yake tukin babu ganganci tayinsa a bisa ga duk bincike da ya dace a yi maintenance ɗinsu yana kokari gabanin ma yaje a yaji an yi cekin ɗinsu an ƙara iska an ce lafiyarsu kalau yayi ga ba safiya taya sai taya ta fashe aka yi hatsari a nan babu gafara a kansa shi yasa lokaci idan ka fa azin aka yi hatsari to sai an binciki masana mota da masana tukin hanya a bisa ga tsarin mota kaza-kaza makanikin ya yi jawabi ga yadda take shi kuma ya faɗi gaskiya sannan masana hanya ga yadda yake tukin a to ai babu ganganci gare sai a ce to babu kafara saboda Allah ta'ala baya dora wa mutum abin da bai da laifi akai a ce ya je yayi kafara ko abin da ya kama da haka mafu tayyib so kula ga wannan insha Allah ta'ala babu kafara akai Allah ta'ala ya samu wani lafiya dan wannan cewa man qatala mu'mina khata'an in an samu kuskure to anan ba a samu wani kuskure daga gare shi ba wallahu ta'ala alam Amin ya hajjaji, sai mu tsaya a wuri lokaci ma ya ja. Za mu tashi akan darasi na 84 a babi na 52 a cikin Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yau muna 29 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1442 ko ya zo muna daren 30 ga Rabiul Awwal ko 1 ga watan Rabiul Tsani, Allah shi ya barakanta sani. Babu ma jaa fi aishin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Babi da yake bayani akan rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta bangaren wadata ko rashin sa, ta bangaren irin nau'in abincin da ake ci a gidansa, yalwatan abincin ko rashin abincin ko abin da ya kama da wannan, kuma fiyayyen halitta ya rayu a haka. A cikin wannan babi insha Allah ta'ala za mu karanta hadisan da su karantar da gidansa, kuma hadisan suna iya bayyana mana yadda ya rayu, ya ba da priority da preference, muhimmanci ga lahira ba duniya ba. A duk abin da yake na rayuwar aure ko cin abinci, priority sa abin da yake muhimmanci shine lahira ba wannan duniya ba, don ita duniya ta gaitacciya ce kuma mayaudariya ce. A cikin sakan bakwai wallahi sai ga babu mutum, wani lokaci mamaci fa sakan uku bai san zai tafi ba, sakan uku fa daya biyu uku gabanin nan bai sani ba, kuma ya tafi duk imanin ka an ga maka wani ya rubuta sai ka ga kokarin ya yi kuwa a ce ya rasu ha ba yanzu maka ga shi a waya ba yanzu ba ce maka wallahi sai ka dauki wayan kana bugawa wani abun hankalinka bai kamawa duk da ka san zai rasu. Saboda me? Saboda yadda abun ya faru ba za ka iya fahimta ba. To haka duniya take mai yaudariya, kuma mutum fa yana rasuwa duk duniyar nan da ake kacane nan ta kare shikenan zai ji shi a rami in yayi sa'a. Don ka mutu ma a maka sallah a kai ka ramin rahama ne, wani dabba ke cinye shi, wani konewa yake ko gawarsa ba a samu. Kawai mutum da ya ji ana man rabbuka ma dinuka ma ilmuka ma za ka kula fi hada ladhi bu'itha fikum, tambayoyi guda hudu, 4 questions answer all. Allah ya rufa mana asiri. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأهوس عن سماد بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم ما يجد من الدقل ما يمنع بطنه. وانا حديثي دقى قتيبة بن سعيد دقى أهوس daga Simak bin Harb ko ba shine anabu wasu. To hadisai guda biyu a wani bugun an kawo su a can baya an karanta su, a wani bugu kuma a babi na 9 muka yi su a littafin, yanzu muna da 52, a wani bugu kuma a na 50 na 9 aka dauko aka na 52. So da ka in ba ka gansu a nan ba je ka babi na 9, ina ga za ka same su a wurin. A wani ka same su a 9? Wanda yake da wannan ya duba, wani zai same su a 9. An kawo guda biyu ne saura a nan, shi da ce bugun kala-kala ne a yi. To kaga a nan wurin kuma an kawo su a babi na nawa? Na 50 a wani bugu ko? To a nan gashi a naka a na 351. Eh a nan shi ne na uku. To in ka gansu na uku a nan, in ka je babi na 9 da za ka samu an karanta su a baya guda biyun ka duba. Na'am, a wani bugun ku duba hadisi na uku a wannan babin 351 kenan ko? Na'am, daga Abu al-Ahwas daga Simak bin Harb qala yace sami'tu Nu'man ibn Bashir, naji Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu yana cewa, yaqulu yana cewa, wannan hadisi iya sai Muslim ko? Hadisi na 977. Yana ce alastum fi ta'amin wa sharabin, shin ba ga kunan kuna cikin ta'amin cin abin da kuke so na abinci ba, wa sharabin da shan abin da kuke so na abin sha ma shitum gargwadan yadda kuka so ba gashi Allah ya rubuta ya rufa muku asiri ba da safe wani ya ci bread da shayi wani ya ci dumamen sa wani ya ci indomie wani ya ci shinkafa da miya da safe da rana wani ya ci tuwo wani ya ci shinkafa wani ya ci moy moy da dare wani ya ce fruit salad zai sha wani ya ce dan wake zai dura wani ya ce shi wallahi naman kaza ba yake so ba haka kuke zaba da kuke so ba har ma wakaran saboda tsaba rufin asiri Allahu akbar kada dan sai a ce me za a ci a gidan sai ka gagara ma zaba kika san asiri ya sai dai an mutunce wa Allah har sai an tambaya me za a ci saboda akwai zabi kala kala haka da sahabbai suka rayu ai a lokacin ba ma zabi kawai duk abin da ya samu shi ake tabawa abin da babu wani zabi duk abin da ya shigo gida in masara ta shigo in gero ya shigo gidan idan dibido ne ya shigo gidan idan nonon rakumi aka samu ko na saniya wallahi haka ake yi in kwado aka samu shi za a ci babu zabi to amma yanzu har zaba ana yi harifin asiri ya kai ka je restaurant a ce me zaka ce mu ga menu ai asiri yaro sai dai dan butulcewa Allah kuma ko ba kullun ake hakan ba asirin yaro don waɗanda suka fi mu daraja annabawa sun yi rayuwa sun koma zuwa ga Allah ba su samu wannan gadan ba yace ba ga kunan cikin ci da shayar da kuka so ba yace la kadira aiku nabiyakum haƙiƙa na ga annabinku shine annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wai yana kore annabin nasa bane sai dai mutum ya ce maka la kadira aiku nabiyaka wato yana son ka fahimta ne sai jingina annabin zuwa gare ka ce ai annabinka ne ba kofan dan imaninka ko musuluncinka yake ba amma iya tunatar da kai da wanda kake girman sa wanda duk duniya ba ai dan adam irin sa ba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wama yajid min ad-daqal bai samu daga ad-daqal ad-daqal huwa tamr ar-radi dibino mummuna mummuna irin wanda ake watsa tsince su a cikin dibino mai shugabannin asayar a wannan a tsince a ce rabin sa ne wannan a ce ya bare wannan a ce daga ganin bayan sa yayi baki kirin wannan a ce ga tsunza a cikin sa to shine addaqal wanda aka tsince su a cikin wanda za a sayar mai kyau yace to wa ma yajid min addaqal ma yamtunu ma yamlaku badanahu manzon Allah ya koma zuwa ga Allah wani lokaci bai samu wannan lalataccen dibinan da aka tsince gwargwadon abin da bai ce ko shi bai samu a gidansa babu wannan dibinan ba fa mai kyan ba wanda aka tsince a cikin mai kyau ba za a sayar ba haka ya koma zuwa ga Allah wata ran a gidansa wannan ma ba a samu in ku aka samu tsintaccen mai munin to ba za a cako shi ba sai dai a zo a rabawa ne samu uku wani biyu wani samu daya haka abin zai rarrabu kowa abin da ya samu ya taba ya sha ruwa ya zauna a jira kuma sai gaba a ga mai Allah zai kawo kuma fa a wannan gidan da muke magana ba a samu wannan mummunan dibinan an goshi ba a duk duniya ya fi kowane gida albarka ya fi kowane gida daraja ya fi kowane gida imani ya fi kowane gida ɗaukaka shine gidan da aka ce ma'abota gidan ƴan aljanna ne tun a duniya wanda Allah ya tafiyar da kazanta da dauda daga gare su matan gidan su ne ummahatul mu'minina duk mu'minan duniya waɗannan gwaggoginsa ne iyayensa ne suna auren fiyayyen halitta as-sadiq al-masduq khay shine sayyidul anbiya'i wal mursalin shine khatamun nabiyyin wal mursalin amma a wannan gida aka waye gari hatta dibino lalatacce ba a samun sa a ci a koshi ba fa kaza aka yi ba ba fa shinkafa da miya aka yi hada nama a ciki ba a'a ba fa indomie ko dan wake aka yi ba ba duwa na ba fa moyi moyi bane fa bare kuma a samo pizza bare a nemo shawarma ba fa wannan ake magana ba shi dibino da ake tsinta lalataccen ba a samu a ci a gidan a koshi wannan hadisi da makamantansu suke bayyana cewa idan Allah ta'ala ya bani rufin asiri ko ya baka muka fi karfin mai zamu ci ko ya fi karfin mai zai ci ba da wannan ake ganawa Allah yake so ba saboda me saboda Allah yana bada duniya ga mai imani da mara imani wani iya zauna fa bai yadda akwai Allah ba in ma ya ganku a masallaci ganin ku yake gaba ɗaya ba kusan rayuwa ba shi bai yadda akwai Allah ba amma ko me ya taba sai ya zama kudi kuma ko me ya taba sai ya ci riba da wannan yasa ba a ganawa Allah yake so da tarin dukiya ko da yawan jari ana ganawa Allah yake so ne da karfin imani shi imani shine duk wanda ka gani da shi to dan gatan Allah ne amma wadata ko kudi Allah yana bawa mai imani yana bawa mara imani a lokacin da ya ga dama kada ya samu mai imani miloniya ka samu kafiri miloniya kada ya samu wanda Allah yake so yana da rufin asiri ka samu wanda Allah bai so iya da rufin asiri amma shi imani duk wanda kaga iya da shi to alamar Allah ta'ala yana son sa ne kuma imani alamar sa shine yin ayyuka na kware shine sallah shine zakka shine azumi nafarilla da nafila shine sadaka shine taimako shine zumunci shine kaza waɗannan irin ayyuka sune rassan imani da to in an ga rassa da yawa tare da mutum to alamar imanin akwai ne in an ga rassan babu to alaman babu imanin wannan yasa sahabbai wani lokaci idan jin dadi ya musu yawa a duniya abinci mai daɗi sai su gagara ci suna tsoron kada ya zama rabansu na lahira ne suke ci a duniya wa yawma yu'radu alladhina kafaru adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna adhaban huni bima kuntum tastabiruna fil ardi bighayri ajri bima kuntum tafsukun wa nasura kenan suratul ahqaf aya ta nawa aya ta 20 kaga Allah ta'ala yace a ranar da ake bijirar da waɗanda suka kafarta akan wuta sai a ce kun tafi yadda jin daɗin ku a duniya kun more duniya to a wannan duniyar kun gama cinye arzikin ku abinda kuka ci a duniya shine rabon ku ya kare a lahira kuma sai ku je wuta so akwai hatsari wani lokaci idan duniya ta daure wa mutum gindi sosai ya rike wa kansa safe judgment kar fa a je a sake a cinye rabon lahira a duniya wannan zai sa na farko ya duba shin abin da yake ci halal ne ko haram na biyu bangaren da ake ci halal ne ko haram na uku ana kiyaye haƙƙin Allah a dukiyar ko ba a kiyayewa na hudu ana kuma kyautatawa da dukiyar ko ba a yi to da waɗannan shine mutum zai wa kansa hisabi Abdurrahman bin Auf radiyallahu an yayi azumi zai yi buɗe baki sai ya kawo masa abinci yana zama ya kalli abincin ya ga an hada kayan buɗe baki lafiyayye irin yadda ake cika ma'ida wajen cin abinci sai ya ce kutila Mus'ab bin Umar wa huwa khairun minna an kashe Mus'ab bin Umar ya fi mu alkhairi yana cikin wadata tare da mahaifiyarsa a Makka duk Makka babu matashin da ya kai Mus'ab arziki a lokacin babu wanda ya kai shi kayan gayu duk gayu a Makka duk ɗan gaye burinsa ya koyi da Mus'ab bin Umar saboda iri gargaye a wurinsa ake fara gani sarkar gayu shi yake fara sa ta wandan yan gayu na zamani da ya fi ƙarfin kowa a wurinsu Musaf ake gani doki na gayi da isa su Musaf ake ganinsu da shi da ya shiga musulunci duk aka ɓata wannan ya zo ya yi shahada a filin Uhud bayan ya yi shahada littafin da za a rufe shi ba ya yi shi likafa din aka samu gajere in an rufe kan sai kafa ta bude in an rufe kafa sai kan ya bude wato tsawon bai kai ya rufe shi ba fiye halitta ya ce ku rufe kansa da likafa ne kafar ku sa ganye ku rufe ya ce a kashe wancan bawan Allah ya bar ni'imar cin saboda Allah ya dawo halin da bai da likafa ne mu kuma ya koma ga Allah a bar mu muna cin buɗe baki da chips da tea da kwai da naman kaza kuma mu ce lafiya ne kawai sai Abraham bin Abi bace da kuka yace wa qad khashina an takuna hasanatuna qad ujjilat ilayna yace ni dai abin da ban tsoro kar ka wayi gare rabin mu na lafira ne aka gaggauta mana shi a duniya bai yi bude bakin ba sai bai dauki farin ruwa ya sha baki kirin yace ya isa haka shi ba zai ci ba kare ne ya cinye rabin sa na lafira Allah ya kafa mana asiri Allah ya sa mu wange lafiya حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا أبو داء هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إن كنا آل محمد ننقص شهرا
ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء.
Wannan hadisi iya cikin Bukhari, hadisi na 6458 daga Harun bin Ishaq daga Abu daga Hisham bin Urwa an abihi daga babansa shine Urwa bin Zubair bin Al-Awwam bin Al-Khuwailid, shi kuma Urwa din yana kiran nana Aisha a matsayin ya khala ko ya umma, wata ran yace baba ta, wata ran yace ya umma ta, yakan ce mata baba ko umma. Urwa bin Zubair dan gidan Az-Zubair bin Al-Awwam ne. Az-Zubair bin Al-Awwam kuma iya cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna, mutane goma da tun a duniya Allah ya ce yan aljanna ne. Babansa tun yana duniya yana yawo a bayan kasa, iya da tabbacin shi dan aljanna ne. Don Allah ga mun ni'imar da daga wannan dadi a duniya. Tun kana duniya kana da yaqini daga bakin da bai kariya bai kuskure akan wahayi, yace baka kai dan aljanna ne, to kuma me kake nema, wace ni'ima kake nema da ta wuce wannan? Ai babu wata ni'ima da ta wuce wannan da kake nema, babu ita. Babu wata ni'ima da kake nema da ya wuce wannan, to shi babansa dan aljanna ne tun yana duniya. An Aisha daga nana Aisha ummul mu'minina wal mu'minat, ita ce as-siddiqa bintu siddiq, ita a Qur'anin ta mai tsananin gaskiya ne, babanta ma mai gaskiya ne, shine Bahaushe ce maka dattijuwar arziki, kar gidan dattijan arziki. To in ka ji Bahaushe ya ce dattijan arziki, to yabo ya kai yabo, amma ya ce tsoho ne, to akwai alamar tambayar. To ita dattijuwar arziki ne, yar gidan dattijan arziki, as-siddiqa bintu siddiq, ita gaskiyarta ba dan adam ya fada ba, Allah ne ya fada, yace ita mai gaskiya ne, babanta ma mai gaskiya ne. Su ne waɗanda ake musu kariya, Allah ta'ala ya wanke su ya saukar da sura su kutun da guda, yana ba su kariya. In ana maganan ƴan gata a wurin Allah, waɗannan su ne. Yau a haka mutum zai zo a zamanin nan, wai su zai zaga, wai mutum ya zauna ya bayi da aiki, wai sai maganan nana Aisha ya aibata ta da Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, wai su yake aibatawa. Kuma a haka in ka je anguwarsu, ya ci bashin ƴar tsame na wajen 7,000 har yau rijiya ba. Allah, haka ake yi, ƴar tsame zai ci masa bashin 7,000 ya karya jarin wata dattijuwa anguwar bai biya ba, ka bashi ɗarin mota ya ɓata ya zo ya ajiye, hayan gida yake biyan kuɗin haya, ya yi jaraba a makaranta ya gagara ci, ya fara haddan Ƙur'ani, ya zo iza shamsu kuwe rage haƙura a wurin, daga nan yake saukewa. Alwala bai iya sosai ba, ko sunna babu ɗaya da yake, shine zai zara bayan, wai Sayyidina Abubakar ai yayi laifi, ka san mu muna faɗan laifin ku zuwa ne, muna faɗan laifin tsabar renin wayo, ka zo a wannan zamanin ganin haramun kawai ya ce kawai kana magana, wai laifin Sayyidina Abubakar da nana Aisha? Allah wadan na kai lalaci. Tace in kunna ala Muhammadin, mun kasance mu iyalan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nam kusu shaharan, muna zama na tsawon wata guda, nam kusu shaharan, muna zama wata guda, ma nastauqidu binarin, ba mu samu ikon a cikin gida mun hura wuta mun dafa abinci ba. Wata guda 30 days, kwana 30 ana kirga kwana bayan kwana a gidan da yafi kowanne daraja, gidan da yafi kowanne albarka, gidan da da yau mai gidan iyara ya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da nana Aisha da iyalan, wallahi duk ni'imar da muke ji zamu bari mu je gidan mu zama mu ne ɗan aika, mu ne goyi goyi. To me wuce wannan? Ne da mazan Allah a ce mun rayu da shi ya ban daman kawai mai ɗaukan butar alwalarsa da takalifin ishe ne ba? Ba sai ga muna barazana ba, mu ne masu kuta da takalifin. Annabi ƙaramin mutum ne? Sallallahu alaihi wasallam. Ai ba ƙaramin mutum ba ne. Inda mun samu wani nima ba mu za ka kaji ada haddasa na Isa ba yanzu? Ai da mu za ka ji. Kwana 30 ba a dafa abinci ba. A wata riwaya ta Urwa ta ce, in kunna lanantadir ilal hilal thumma al-hilal thumma al-hilal salasata ahillatin fi shaharain wama uqida fi baiti rasulillahi nar. tace muna ganin jinjirin wata mu ga jinjirin wata mu ƙara ganin jinjirin wata uku a wata biyu wannan kirgin larabawa ne shine kaman ka fara kirge daga tsakiyar wata ko farkonta in ka fara kirge daga 10 ga al-Muharram sai ka shiga safar sai ka shiga al-Muharram Rabiul Awwal sai ka tsaya a 15 ga wata to zaka ga kwana 10 na al-Muharram da 30 misali na safar da 15 20 na safar tunda 10 ga safar ga al-Muharram nace kwana 20 ga 30 50 can ga 15 nawa 65 to kaga kwana 65 a wata uku shine mun yi wata biyu a wata uku shine kaga 65 da kadan ya dora wata to kirge ne larabawa shine kasa da wata uku ne amma kashe da wata uku a cikin kwanakin yijuwali yakan zama kwanaki ne 70 zuwa 80 bai kai 90 ba tace to muna yin akalla 70 days a gidan manzon Allah wallahi ba a dole ruwa akan wuta dan a dafa abinci ba uru hankalin sai tashi yace fa ma kana yu'ayyishukum me ke rayar da ku tace al-aswadan ababe guda biyu ruwa da dibino zai fite nemo wannan addakal dibinon lalacaccen sai a jawo ruwa a rijiya sai a bamu mu taba haka muke rayuwa da safe mu karya da dibino da ruwa da rana a nemo a samu koda ɗaya ɗaya ko biyu biyu a bamu ruwa a dare a samu ɗaya ɗaya a bamu ruwa haka muke rayuwa da shi wata ran kuma ya tace in muka yi sa'a iya da makafta al-ansar suna da raguma ran da muka yi sa'a sai su dan tatsi nonon ratsumin sai su miƙo to ranar muna ji kamar ranar sallah mun samu kyautar nono a gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyaye mata a riƙa kulawa da waɗannan hadisai din a duba gidajen da yafi daraja kar a takura mai gida ya tafi neman haramun a yi ƙoƙarin masa linzami a haƙura da halal shi kuma mai gida kar ya zama marowaci kar ka je ka kasuwa ko ofis ka ci hanya da cinya da ƙirji ka zo gida ka ce gidan manzon Allah an ce mana fada 70 ba a hura wuta ba ba haka ake ba kowa ya gyara ku mata kar a matsale ba kai kuma kar ka zama marowaci ka zama mai son kyautatawa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli annabi ya gaya mana duk wanda ya fi ko alheri a duniya shine wanda ya fi ko alheri ga iyalansa in kana da shi a gani daga cikin abincin gidanka ƴaƴan tufafin ƴaƴanka da makarantarsu idan ba ka da shi a gane daga wannan amma ka je ka shaki akawuninka da kuɗi da kirki numfashi amma gidanka sai masara da kuka tai ba adalci ba ba haka sunna ta ce ba mafhum tayyib tace in huwa illa tamr wal ma kawai dibinan nan da ruwa muke tabawa abin da ya sauka anan sai mu samu dibino da ruwa sai mu taba bayan wannan ba ma samun wani abu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu iya kara hadisi ɗaya ko ba zai gazo ba حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه حجرين wannan hadisi ya zo da illa akan sayyar bunu hatim al-anazi mutum ne mai gaskiya amma mai maurin sa bai da karbi sai dai hadisin ya zo ta wata hanya a bukhari hadisi na 4101 cewa hadisi ne sahihi so wancan hanyar bukhari na 4101 ita take karfafa wannan hanya ya zo mai inganci عبدالله بن أبي زياد دقى سيار دقى سهل بن أسلم دقى يزيد بن أبي منصور دقى أنس بن مالك رضي الله عنه دقى أبو طلحة قال يجي شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منتك ودمن دون الله تيراد أمين جسبت أجريشي منا كومبلين منا كوكا منا دداموا الجوء ننوى ننوى تاكي ننوى تاردمو warafa'ana an butunina sai muka daga rigarmu kowa ya daga rigarsa sai manzon Allah ya ga kowa ya daura dutse da igiya a jikin cikin saboda yunwa idan yunwa ta kai makura da sahabbai sai mutun ya kwanta sai a dora dutse a nan mai fadi sai a sa igiya a tamke cikin saboda hanjin da ke jin yunwa din kada ya dame shi muka zo da manzo Allah sai kowa daga riga sai ga dutse a daure kwaya dai a cikin da muka gama daga farafa a rasulullah sai manzo Allah ya daga an batsinihi daga cikin sa an hajaraini sai ga shi dutse ya daura saboda yunwa kuma wallahi duk hadisan duniya bai taba complain akan wannan ba bai taba cewa Allah ya ki shi ba iyalansa ba wanda ya taba cewa Allah ya ki shi su sun daura dutse ɗaya ashe yunwa su ta fita su shi dutse duniya daura a jikin cikin ɗayan ma yayi kada Allah ya samu wani ya lafiya Allah ya samu wani ya lafiya shi yasa dukkan ni'imar da Allah ya mana fa sai ya tambaye mu idan yau muka tashi a darasin nan kaje kai ci dina ko wallahi Allah bai tambaye ka akan dina zai tambaye ni da ka ci ka koshi karatun qur'ani kai azkar kai nasiha kai karanta da yayanka kai ko kuma zama kai kana sabon Allah za a tambaye mu in dai sahabbai suna rayuwa da duwatsu a ciki da Allah don Allah duk masallacin na akwai wannan yunwa da sai daura dutse kun shi duk fil billah don Allah akwai mutun daya in akwai don Allah ya nuna don Allah duk cikin mu akwai wannan yunwa da taba sa ya fadi ya rasa yadda zai ya fadi ana cikin sallah Abu Hurairah suna sallah ahli sufa ba sa kuma don Allah wallahi yunwa ke kada su ana karatu sallah sai mutun ya ki jiki ya fadi haka zai fadi ya suma saboda yunwa har a rika ha'ula'i majanin waɗannan ko farfadiya ke buge su ne sai an idan da sallah sai manzon Allah ya ce law ta'lamuna ma lakum indallah la ahabbtum an tasdadu faqatan wa hada yace da kun san matsayinku a wurin Allah dalilin wannan jarrabawan yunwa din da ma ku roki Allah ya kara muku babu da ma babun ta karu ba Allah ya dauke ba da ku roki kalinta idan yau babu laifi mu tashi mu nema babu laifi mu kyautata wa juna babu laifi mu yi nasiha a taimaka wa juna babu laifi a tunatar da masu mulki su kyautata amma duk da wannan mu gane wahalar da muke ciki ba mu kama kafar rayuwar sahabbai da annabi Muhammad ba tunda suna daura duwatsu a ciki su rayu hikimar wannan shine kar mu kuskura Allah ya jarrabe mu jarraba da zamu samu lada kuma mu butulce wa Allah dalilin butulcewa da koke-koke kuma Allah ya hana muradan ladan jarrabawa to shine abun tsoro an jarrabi mutum kuma yayi asarar ladan a lahira Allah ta'ala ya kare mu daga yin asarar jarrabawa kuma Allah ta'ala ya sa mu kowane irin jarrabawa da mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى